This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Yanzu haka ma sashin Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. A jamhuriyar Niger za a jima gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Aka internet a daddana voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu Bello Galadanci ne tare da Ladan Ibrahim a yawa muna fata kowa na lafiya. Yau Juma'a 7 ga watan Agusta. Jama'ar Niger na rajistar zaben kasarsa a Najeriya.
Mun tattaru da mu da ƴan adawa muna zaune lafiya lau kowa.
Za ku ji abin da kowa yake dan anjima kadan sannan anjiman ne zamu bude rayin waya domin ku bugo mana da duk wani ra'ayi naku. Lambar mai tace 2022 2655 a saka alamar tara plus da 1. Yanzu ga cikakkun labaran duniya.
Masu saurare assalamu alaikum. Wasu da ake tuma ƴan kungiyar nan masu tsananin kishin addini ne sun kai hari a wasu hotel guda biyu a tsakiyar Mali inda suka kai sojojin Mali biyar kana suka yi garkuwa da wasu mutane. Kamar yadda gwamnan yanki Mofti Kaman Kani ya shaida wa sashen Faransanci na wannan gidan rediyon, ya ce sojoji biyar ne ƴan ta'addan suka kashe sakamakon harin da suka kai a hotel ɗin Debo da Bailobos duk a yau Juma'a a cikin garin Severe. Gwamnan ya ce sojojin Mali sun yi nasarar kwato Faransawa hudu da ƴan ta'addan suka kame da farko, sai dai ɗan ƙasar Ukraine da ɗan ƙasar Afirka ta Kudu ne suke hannunsu har yanzu nan. Sai dai yanzu haka sojojin Mali suna nan suna jiran ƙarin sojoji daga babban birnin ƙasar na Bamako domin su ƙara ƙarfi da yadda za su yi aukawa ƴan ta'addan. Har yanzu ƴan ta'addan na da sauran tasiri a arewacin Mali duko da yake akwai sojojin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar ta Mali. Wasu sojoji da ke ƙarƙashin sojan Faransa ne suka fartaki ƙungiyar na ta masu tsananin kishin addini da kan karagar mulki a arewacin ƙasar ta Mali a shekarar 2013. Ƙungiyar ta karɓi mulki a arewacin ƙasar a wani juyin mulkin da ta yi a shekarar 2012 ne.
Duk da irin ƙoƙarin da shugaba Obama ya yi na gani ya shawo kan 'yan majalisar dokokin Amurka musamman ma masu shakku game da yarjejeniyar da aka cimma a kan makaman nukiliya da ƙasar Iran, to hakan ya yi karo da matsala. Domin ko ɗaya daga cikin manya-manyan masu ɗasawa da shugaban, wato Senator Chuck Schumer, ya fito a sarari ya sauki wannan batu. An jiyo Senator Schumer yana cewa biyo bayan nazari da tunani mai zurfi ya yanke hukuncin sukar lamirin wannan ƙuduri ta hanyar jefa ƙuri'ar ƙin amincewa da wannan batu. Shi dai Senator Schumer, wanda yake wakiltar wata mazaɓa daga jihar New York, yana ɗaya daga cikin manya-manyan sanatoci Yahudawa, kuma ya ba da sanarwar wannan matakin nasa ne jim kaɗan bayan da ɗan majalisar wakilai daga sahun gaba a jam'iyyar Democrat, wanda shi ma ba Yahudi ne, wato Elliot Angel daga jihar ta New York, ya fitar da sanarwar nuna ƙyamarsa ga wannan shiri.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wata ƙungiya da ke nasaba da ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai jiya wanda ya yi musababin kashe mutane 15 a masallacin da ke ƙasar Saudi Arabia, wanda mafi yawan masu amfani da wannan masallaci jami'an tsaro ne. Ƙungiyar wadda ta kira kanta Hijaz ta ce ba shakka ita ce ta aikata wannan aika-aikan. Ƙungiyar dai tana bayani ne a cikin shafinta na saƙon Twitter a wuri bayan da wani ɗan ƙunar bakin wake ya fasa bom ɗin da yake ɗauke da shi a wani masallacin da ke kudancin birnin Afa. Birnin Afa dai yana kusa da bakin iyakar ƙasar Saudi Arabia ne da kudancin yankin iyaka da Yemen, wanda yaƙi ya ɗaiɗaita. Sai dai kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wani sanarwar da ta bayar ta yi Allah wadare da wannan harin, kuma ta ce wajibi ne a miƙe tsaye domin ganin an ga bayan ƙungiyar ta ISIL.
A ƙarshe, mahukunta a ƙasar Taiwan yanzu haka sun kulle makarantu da ofisoshi yayin da dubban jama'a suka yi hijira yau dinnan domin gudun kai iskan nan mai tsananin gaske ya ratsa da su. Yanzu haka dai bincike ya nuna cewa za a yi mummunar guguwa da yammacin yau wadda za ta kai har zuwa safiyar gobe Asabar tare da ruwa mai ƙarfin gaske. Jami'an suka ce yanzu haka dai ɗan kaɗan da aka yi ya dalilin mutuwa wata yarinya 'yar shekaru 8 da haihuwa, kana kuma wani mutum guda ɗaya bace. Da tsakiyar ranar yau a lokacin su na can ne aka samu iska da ta kai gudun kilomita 173 abinda masu ilimin yanayi suka ce za ta wuce wannan matsayi zuwa dan anjima.
Mashahurin mai kudin nan wanda sananne a harkokin jiraje Donald Trump shine ya zama tauraro a cikin yan takara 10 na farko da yan jam'iyyar su Republican ta yi a muhawarar da suka yi jiya Alhamis na yunkurin shiga fafatawar zaben shugabancin Amurka wanda za a yi a shekara mai zuwa idan Rabbana ya kai mu. Wannan din talikin dai shi da wasu yan takara tar ne suka fafata a Cleveland da ke Ohio, wanda wannan ya baiwa yan jam'iyyar su damar ganin shin wane ne za a baiwa ya rike tutarsu na takara kafin watanni shidda nan masu zuwa wanda za a gudanar a jihar Iowa. Trump, wanda aka sani gwanin magana ne musamman a talabijin, an tambaye shi kaddara bai samu tsayawa takara ba karkashin jam'iyyar Republican ko zai tsaya matsayin dan takara mai cin gashin kansa, sai ya ce ba zai yanke hukunci ba a yanzu nan. Hawa kuma Trump din ya ƙi roƙi mata ahuwa na kalaman batanci da ya yi musu na kiransu manyan aladu da karnuka. Ya ce babban matsalar Amurka ita ce harkokin demokuraɗiyyanta yana tafiya tsaf, kuma shi baya ma da lokacin da zai tsaya ya gyara akan wannan batu domin ita kanta ma ƙasar ba ta da wannan lokacin.
Madala al'ummar jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya. Daga kun labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Madala al'ummar jamhuriyar Nijar mazauna Najeriya sun fara rajista babban zaben kasarsu da ke gabatowa. Wakilin Murya Amurka a birnin Port Harcourt, Lamid Abubakar, ya ganewa idanunsa yadda wannan rajista ke tafiya.
Na ziyarci inda ake gudanar da rajistar a birnin Port Harcourt da ke jihar Rivers, kuma na samu zantawa da wakilin hukumar zaɓe ta ƙasar jamhuriyar Nijar dangane da tsarin na rajista, kuma ga abin da yake cewa.
Ni ne Alhaji Riyas Sumaila, ainihin memba na kwamiti na hukumar zaɓe da Nijar ya tura mu mu zo mu yi mutanen namu rajista a nan duk faɗin Najeriya. Allah ya sa ni aka tura ni nan Rivers State Port Harcourt. Senta guda biyu ne muna da nan Port Harcourt, daya muna da Edo Bini daya. Nan dai alhamdulillah babu abin da muka rudu su kamar tangarda ko kalubale, haka komai yana tafiya daidai yadda muke so. Kara a riga malam masallaci sai mun gani, in an gama za mu gani abin da Allah zai yi. Kwana bakwai alhamdulillah ba masala suna fitowa sosai.
Sa muhimmancin wannan aiki na rajista ya sa jam'iyyun adawa da na gwamnati sun shaida yadda karbar katin ya gudana, na kuma ji ta bakin su kamar haka.
Wannan yake zama wakilin mfati na adawa mazauna Najeriya. Ina nan zamna a nan Port Harcourt. Wallahi wannan resansuma da ake yi gaskiya alhamdulillah yadda ake gabatar da shi mun gamsu dari bisa dari, kuma muna goyon baya akan wannan al'amarin. To wallahi tunanin namu dai muna fata Allah ya bamu mai rabo sa'a, kokarin mu samu sa'a domin duk wanda ya hito fagen daga kokari sai ya yi kai.
Mutaru Umaru, ana ina zaune a Port Harcourt. Alhamdulillah mun tattaru da mu da ƴan adawa muna zaune lafiya lau, kowa na tsare da fati din sa. Gaskiya alhamdulillah mutane suna zuwa da kyau, kuma muna ai gudanar da aiki lafiya kallo.
Daga bisani kuma na samu zantawa da masu karbar rajistar, kuma sun bayyana yadda suke kallon aikin na gudana kamar haka.
Sunana Ahmad Isa Hanjar.
Ka samu kai rajista?
Na yi rajista.
To da mi da mi aka tambaye ka misali kamin akai ga maka rajista?
An tambaye ni da card din da yana bada. Kuma na yi rajista. Ma ina kira ga yan uwa na yan Nijar wanda suke a nan Port Harcourt. Da nan Nijar da da bangaren Inyamar, dan Allah su zo su yi rajista na yana da muhimmanci a gare mu saboda incin mu ne.
Yusuf Musa da Magara. Alhamdulillah na yi rajista, kuma rajista aiki na tafiya yanda muke so, tunda jama'a suna fitowa iya gurgudo ana rajista da bangaren yan adawa da bangaren gwamnati da ma sauran jam'iyyu kananan jam'iyyu, kowa da kowa na fitowa ana rajista. Wannan yanci ne na nuna mu a Afirka ma muna mun ci gaba, tunda Afirka ba kasa da yawa bane za su ba dan kasar su dama ya je rajista a waje har ya jefa ya waje. So saboda haka abinda gwamnatin Niger ta tsara mana alhamdulillah wannan ci gaba ne gare mu, muna so kuma har wasu kasashe ma su yi koyi da mu, dan haka muka zo muka tsara wannan rumfuna inda za mu yi register kuma anan za a yi zabe.
Aikin register dai da aka fara to ranar Larabar wannan makon zai dauki mako daya ana gudanar da shi a duk fadin kasar ta Najeriya. Kasar dai ta Jamhuriyar Niger ta yi rawar gani wajen baiwa ƴan kasar ta ƴancin yin register wanda zai ba su damar kada ƙuri'a a zaben kasar ta Jamhuriyar Niger dake tafe a nan gaba. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Madalla a gaida Lamido. To jama'a, lokacin da muka saba bude muku layin waya domin ku bugo da duk wani ra'ayi naku yayi. Lambar ita ce 202-205-6555. Sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya a gaban lambobin nan. Yanzu ga Idris Bilal.
Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su, kullum muna ta kewar su, ni lahorar fice to su. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su, kullum muna ta kewar su, ni lahorar fice to su. Shahudu ga Afrilu nubu biyu da shahudu daliban aka sace su ni lahore bice to su a garin Chibok mahaifar su anan aka kwashe su cikin makarantar su ni lahore bice to su daga nan sai iyayen su hankalin su ya taso da duniya gaba da su ni lahore bice to su gwamnati na tarayya a da dakarin tsaron soji su ce da iyayen su ni lahore bice to su ƴan kwanaki kalilan ne daliban za a ceto su a ko'ina a kankai su ni lahore bice to su kwanci tashi sai gashi shekara guda da sace su babu duriya kan su ni lahore bice to su abin gana da ban tausayi abin gana da ban haushi dare rana tunano su kullun cikin zuwar kwalla yau shekara guda kenan daliban Chibok da sace su kullun muna cikewar su ni lahore bice to su da ɗan basara ke ne ko ɗaya na mulki ne da basu ko kwana dai ne ni lahore bice to su a lokaci na sardauna dan talaka da mai mulki mu'amalar su duk dai ne ni lahore bice to su suna kamanta adalci.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
Me kira na farko daga Kano, waya Kano?
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wane ne?
Sunana Musa Shekereri, mukarramar hukumar Simela ta jihar Kano daga Abuja.
To Musa Reme, kashe rediyon ka, kaji menene ra'ayinka yau?
To alhamdulillah ni dai ina son a halin da muke ciki mu al'ummar Najeriya muna son mu yi wa Allah godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shugaba na gari wanda yake mun dade tun muna yan kanana dai ake gaya mana ƙarya akan wannan sabon shugaba namu mai adalci wanda ana gaya mana cewa Buhari kaza in yi mulki kaza ishe ba haka bane. Allah Ubangiji ya kamu lokacin da yau talakan Najeriya yau Allah ya sa kansa ya waye akan magana harkar gwamnati ya
madalla gaida Musa rin bar mu je birnin Kebbi
Bakar ne daga birnin Kebbi.
Mallam Bakar, menene ra'ayinka ne?
To ra'ayi na game da mina huka tambaya.
Yau Juma'a kofa bude take, duk wani abu da kake da shi zaka iya faɗa.
Lice abin da ya shahe me.
To bari mu je Yobe, waye a Yobe?
Makere ne daga Yobe.
Makere, menene ra'ayinka yau Juma'a?
ra'ayina ina neman ku yau da kullum bana samun ku wallahi.
Yau gashi ka ce sa amene ne a gurguje.
Alhamdulillah na gode na same ku.
Me ina jinka?
To wannan shugaba namu ina addu'a ubangiji Allah abin da ya sa a gaba Allah ya. Allah ya inganta kuma Allah ubangiji ya tabe mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya yi mana wannan masifi.
To a gaida makere daga yau bari mu je Gombe waya Gombe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wani ne?
Ezekiel daga jihar Gombe.
Ezekiel menene ra'ayinka?
Ah ra'ayina aidai Allah ya bamu zaman lafiya a Najeriya.
Amin.
Dan kuma Allah ya samu jereta. Agode.
To mun gode Ezekiel daga Gombe. Bari mu koma Yobe waya Yobe.
Hello.
Hello wani ne?
Kuna magana da Malam Yusuf ne mai keke daga Kwatis.
Malam Yusuf menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina yau ina so yadda da nikan godiya ta ga shugaban kasar mu Alhaji Muhammadu Buhari da irin ayyukan da muke gani da inda ya taba da inda bai taba ba ma duk muna ga abubuwa suna canzawa a bayyane. A misali kamar layin wuta to mu ji ya sa ba yanzu har muna iya samun wuta mu ji kaman awa 24 muna tare da wutan lantarki. Sannan layin wasu abubuwa kaman layin ilimi duk makarantu suna ta canzawa zuwa har layin jami'an tsaro a kan hanya yanzu sai direba ya zo ya wuce da mota ya tsaya gun ɗan sanda ko wani jami'in tsaro a kan hanya ya juya mar baya ba ta hannu kawai ya wuce da haka muna miƙa godiyarmu ga wannan kuma muna ci gaba da addu'a. Wannan roƙon ɗan Najeriya mu ci gaba da bashi goyon baya da addu'a.
A gaida Yusuf mai keke bari mu koma Gombe waya Gombe.
Allah Sharif dan Bola
ne. Sharif dan Bola menene ra'ayinka?
Ra'ayina ne godiya ne kawai da addu'a nake wa General Buhari saboda irin yadda ya tashi tsaye duk da shekarun da yake da shi yana nan da sosai sosai da kuma aƙida ta gaskiya da alƙawarin nan wato muna godiya ga Yusuf muna ƙara goyon goyon baya ga sauran jama'a.
Madalla Sharif Kambula bari mu je Borno waya Borno.
Aliyu ne Aliyu Abagana Aliyu Abagana daga Borno ne.
Aliyu Abagana menene ra'ayinka daga Borno?
Ra'ayina ni yanzu mu godewa Allah da muka samu jagoranmu yana cika mana aiki daidai kuma ubangiji Allah ya
wannan bai wata uku da hawa wannan ba ya aka san yana cika aiki.
Sai to mun fara gani ne ai.
Me kuka gani?
A gashi na fili da abinda ma'aikata suke yi da yanzu ai daban-daban. Yanzu kuma muna warewa muna hira har misalin karfe 10:11 ba wanda zai tayar da mu ba wani abu.
To madalla Malam Al'abba daga Borno lambar mu jama'a ita ce 202-205-2655 sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya. Abubuwa da yawa dai sun faru a cikin wannan mako musamman ma yanzu babban labari shine tabbatar da wannan bangare na jirgi da aka tsunto a wani tsibiri da ke ana ce mishi Reunion. To wannan bangare na jirgi dai na wannan jirgin Malaysia ne da ya bace sama da shekara ɗaya da ya wuce ana ta neman shi har yau ba a gan shi ba kuma ba a samu mutane waɗanda suke cikin wannan jirgi ba. Shine babban labari amma banda haka kuma akwai manya-manyan batutuwa musamman a Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari ya zaɓi sabon shugaban hukumar man fetur NNPC da kuma sabon shugaban hukumar ta ce labarai da ake watsa. Ga wani mai bugawa daga Borno waya Borno. Malam Muhammad menene ra'ayinka?
Wallahi ra'ayina kamar yadda ma'aikata suke hana mu cin kasuwa. Kaba wata kasuwa da muke siya ƙauyukan Maiduguri ɗan rimantin da muke zuwa ma haja su duk
ka ce su wani ne suke hana ku cin kasuwa?
Wato gaba ɗaya muke da ma'aikata ne sun hana mu cin kasuwa.
Ma'aikata ka ce?
Eh,
waɗanne irin ma'aikata? Sojoji sun hana ku cin kasuwa a Borno? Wani bangare na Borno?
Kamar Yala Borno haka.
To kamar in kace sun hana ku kamar me suka yi ta kamar mai? To madalla mun gode na Borno. Bari mu je Kaduna garin gwamna waya a Kaduna.
Sunana Sa'idu Maina daga Kaduna.
Sa'idu Maina menene ra'ayinka?
ra'ayina gaskiya akan tafiya abinda Buhari yake a kasar nan yanzu gaskiya muna jin daɗi musamman mu yan jihar Borno.
Me yasa kuke jin daɗin shi?
Waɗannan abubuwa da aka yi da muna gani abubuwa da yawa sun canja a kasar nan yanzu, saboda haka muna roƙo ɗan ƙasa wanda suke ‘yan adawa su yi haƙuri su bar wannan abubuwa duka a hankali insha Allah komai zai yi.
Kana gani bayani ko in ce sharhi akan irin ayyuka da shugaba Muhammadu Buhari yake yi ba a yi riga malam masallaci ba tun da ba da bai daɗe da hawa wannan ka daga na mulki ba?
A ko kaɗan musamman yanzu kamar irin waɗannan shugabannin da aka zaɓi mana gaskiya muna ganin shi a fili.
To madalla malam Sa'idu Maina, bari mu je Taraba. Wa a Taraba?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wane ne?
Kana magana da Mustapha Nijalunga daga Taraba State, Jihar Jalingo.
Malam Mustapha Nijalunga, menene ra'ayinka?
Eh to ra'ayina yau ni ne ina magana ne akan magana ruwa da Kamaru take za ta sako na zuwa state namu guda uku nan.
Ruwa ta akan rafin River Benue kenan?
Yawa eh. Ni gargarin nan nake so ni dai ga mutanen garin mu, mutanen Jalingo, saboda ruwan ya taba ballewa ya musu barna. To akwai anguwanni da aka ba su domin su goma wannan gurin, sun yi taurin kan sun yi sassai da wannan gurin. To don haka gwamnati ta musu gargaɗi su yi kokari su bar wannan gurin, saboda kare ga musu damuwa yanzu.
Madalla malam Mustapha Nijalunga, bari mu je birnin tare Najeriya Abuja. Wani ne Abuja?
Muhammadu Bello ne.
Malam Muhammadu Bello, menene ra'ayinka?
Ra'ayina mu da wannan gwagwarmaya da wanda yake ta janar Muhammadu Buhari, tun wadda Muhammadu Buhari fara zaɓen nan, ko wata shekara masu fama da zaɓe tun wadda su fama da gashi Allah.
Kuna fama da me kace?
Muna fama da gwagwarmaya wajen wa'annan waɗanda sun ka zalunce mu dan nan a zalunman mu na ƙasa. Allah ya damu da burinmu.
To mun gode malam Muhammadu Bello, bari mu koma Gombe. Waye Gombe? Hello.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wane ne?
Malam Birimbas ne daga Gombe local government.
To na Gombe, menene ra'ayinka?
Wallahi ra'ayina muna roƙon gwamnatinmu, sabon gwamnatinmu Jindo ya taimaka mana hanyar zuwa mujin nan, akwai gadojin da suka yi yanke, ya taimaka don Allah ya gyara mana gadoji. Akwai manyan motoci da ba sa bin hanyar ma kwata-kwata wallahi.
A wani waje ne? A Gombin ne?
Eh, daga Gombe zuwa Muji akwai gadojin da suka babbaci wallahi, zuwan jambo kwararrin nan sun babbata gadoji. Muna roƙon shi ya taimaka ya gyara mana hanya.
To madalla na Gombe, bari mu je jihar Adamawa. Wai Adamawa?
Abdullahi Abdullahi daga Adamawa.
Malam Abdullahi, menene ra'ayinka?
A ra'ayina shine gaskiya muna miƙa godiya ga shugaba Muhammadu Buhari, kuma muna masa fatan alheri cikin al'amuran sa gaba daya.
Me yasa?
Saboda mun fara ga canji na game da gefen tsaro da kuma wutar lantarki da sauransu.
Dan ba misali na tsaro din me ka gani ya bambanta da na da?
Gaskiya yadda da ake karɓar kuɗi yanzu da sauƙi, sai dai babban matsalar ita ce amma a nan al'ummar Adamawa
karɓar kuɗi kamar wani, in ka ce karɓar kuɗi kamar me kenan?
Hello?
In ka ce da na ji ka ce karɓar kuɗi, me kake nufi da karɓar kuɗi?
Yawwa, nake shugaba Buhari ya kamata ya bincika don Allah. Gwamnan Adamawa ya hana al'umman Adamawa albashin kwata-kwata. Watan shida an biya raji-raji yawanci a ƙananan hukumomi, yanzu watan bakwai yau ana takwas ga watan takwas ma ba albashi har yau.
To madalla malam Abdullahi na Adamawa, bari mu je Kebbi. Wane ne Kebbi?
Abdullahi Aboka dole kaina daga Kebbi.
Mun rabu da Abdullahi ga Abdullahi ya shigo. Menene ra'ayinka?
Abin da ra'ayina gwamnatin jihar Kebbi nika so da Allah ya dibi kukanmu ga sallar can kafin a bamu albashi sai da mun ka wahala. Yanzu kuma a can ga sha wani wata ya wuce, ga mun shigo wani wata goma ga wata, ya kamata ya tausaya shugaba ne Buhari, ba haka ya kai ba, shi ma ya diba an soke shi an yabe shi, kuma abin gashi da ya koma kuka.
To madalla malam Abdullahi na Kebbi, kai ne mai bugo mana na ƙarshe. Mun gode sosai duk waɗanda suka samu daman bugo mana. Sai ranar Talata in Allah ya so, kai mu za mu sake buɗe layukan waya sai ku ta bugowa. Mun gode. Jama'a tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC agogon yanzu karfe 5 na yamma saura mintuna 5.
Yanzu kuma sai shirin Murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin watan Satumba, ƴan majalisar Amurka za su kada ƙuri'a akan amincewa ko kuma ƙin yarda da yarjejeniyar nuclear Iran da manyan ƙasashen duniya waɗanda aka fi sani da P5+1 da ƙasar Iran. A jawabinsa a birnin Washington, shugaba Obama ya fito yana kare yarjejeniyar. Ya ce, "Mun fuskanci kyakkyawan zaɓi ne tsakanin diplomasiyya ko kuma wani irin nau'in yaƙi, wataƙila ba gobe ba, ba kuma watanni uku masu zuwa ba, amma kwana-kwanan nan." Shugaba Obama ya ƙara da cewa, "Matakin soja ba zai kasance mai kyakkyawan inganci ba fiye da wannan yarjejeniyar wajen hana ƙasar Iran mallakar makamin nukiliya." Bisa ga dukkan hasashe wanda ya haɗa da na manazartan ƙasar Isra'ila, ya ba da shawarar cewa matakin soja zai jinkirta shirin nukiliyar na wasu 'yan shekaru ƙalilan ne kawai, wanda hakan tamkar wani karan tsaye ne ga yarjejeniyar. Shugaba Obama ya yi kira shirin yarjejeniyar Joint Comprehensive Plan for Action, ko JCPOA a takaice, wata gagarumar yarjejeniyar da tafi kowace yarjejeniyar da aka taba yi ƙarfi, wadda ta haramta wa Iran mallakar makamin nukiliya ta hanyar tabbatar da toshe duk wata hanya bi domin samun makamin. Don haka, an cimma ɗaya daga cikin muradun tsaron Amurka ta hanya mai wahala da kuma diplomasiyya. Shugaba Obama ya bayyana cewa ba a warware dukkan matsalolin shirin nukiliyar ƙasar Iran ba. Ya ƙara da cewa mahukuntan na yanzu masu mulkin kama karya da danniya ne. Za mu ci gaba da ƙaƙaba takunkumi akan goyon bayan ta'addancin da Iran ke yi da kuma take haƙƙin ɗan adam. Za mu ci gaba da naciya domin ganin an saki Amurkawa da aka tsare ba tare da wani alhaki ba. Shugaba Obama ya yi Allah wadai da irin maganganu da halayen da suke fitowa daga wasu ɓangarorin ƙasar Iran, inda ya ce duk takala ce kawai. Amma ya ce kada ƙasashe masu ƙarfi su harzuƙa bisa ga irin wannan takalar ko kuma abin ɓacin rai da zai kai ga iya zamowa yaƙi. A kasancewar wasu 'yan ƙasar na kira Amurka mutuwa, hakan ba yana nufin dukkan 'yan ƙasar na Amurka fatan haka ba ne. Yawancin 'yan ƙasar Iran suna da ƙarfin ihsanin da zai iya sa gwamnatin ƙasar canza hanyoyin tafiyar da al'amuranta ta hanya daban wadda ba ta hanyar tsokana ba, kamar yadda yake a wannan yarjejeniyar. Za mu ba su wannan damar, lallai za mu ba su wannan damar. Ba lallai a ci nasara ba, a cewar shugaba Obama. Amma idan sun yarda, hakan zai kasance da kyau, kuma zai yi Amurka daɗi. Zai yi kyau ga yankin da aka sani da yawan tashin hankali, kuma zai yi wa duniya gabaki ɗaya daɗi. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka, da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Madala, kafin mu gargaɗe shirin ga takaitattun labaran duniya.
Wasu da ake tuhuma 'yan ƙungiyar nan ne masu tsananin kishin addini sun kai hari a wasu hotel guda biyu a tsakiyar Mali, inda suka kashe sojoji 5 kana suka yi garkuwa da wasu mutane. Kaman kane, gwamnan yankin Mofti ya shaidawa sashen Faransanci na wannan gidan rediyon cewa sojoji 5 ne 'yan ta'addan suka kashe sakamakon harin da suka kai a hotel ɗin Debo da Bibelos duk a yau Juma'a cikin garin Savere. Gwamnan ya ce sojojin Mali sun yi nasarar ƙwato Faransawa 5 da 'yan ta'addan suka kame da farko, sai dai ɗan ƙasar Ukraine da Afirka ta Kudu ne suke hannunsu har yanzu nan. Duk da irin ƙoƙarin da shugaba Obama ya yi, na ganin ya shawo kan majalisar dokokin Amurka, musamman masu shakku game da yarjejeniyar da aka cimma a kan makamin nukiliya da ƙasar Iran. Hakan ya yi karo da cikas, domin ko ɗaya daga cikin manya-manyan masu ɗasawa da shugaba Obama, Santa Chuck Schumer, ya fito sarari ya soki wannan batu.
To, madalla, takaitattun labaran duniya kenan daga wajen Ladan. Jama'a, shi kenan abin da muka tanada baki ɗaya a yau, sai da sanya asuba idan Allah ya sa, kuma za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Ladan Ibrahim Ayawa da ya kama cikakkun labaran duniya, da kuma Julie Lethes Gresham da ta haɗa sauti ta ba da umarni, injiniyan mu kuwa shi ne Suleiman Turawale. Ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.